عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kara rayuwar mu yau wuni na 22 cikin watan Jumada Tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2025 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi za mu ci gaba da darussan mu da muka saba yi na mako mako a wannan masallaci mai albarka wanda aka sanya masa suna da ɗaya daga cikin malaman mu wanda Allah ya karɓi rayuwarsa shine Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah kuma ya karɓa masa ayyukansa masu kyau sannan muna karatu cikin littafin Umdatul Ahkam tare da sharhin littafin mai suna Iqazul Afham wadda ainihin Sulaiman ibn Muhammad ya wallafa idan yan uwa basu manta ba mun tsaya a farkon Kitabus Siyam mun karanta hadisi na farko a ciki zamu tashi akan hadisin Abu Huraira a nawa littafi shine hadisi mai lamba ta 178 ana ku zai iya zama ba haka ba saboda wannan littafi ne mai sharhi muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka wajen karantawa da fassarawa da aiwatarwa da kuma aiki da abin da yake na daidai Allah ta'ala ya mana jagoranci malam kamar yadda ya sanya hadisi yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه هذا الحديث متفق عليه اجيون حديث daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yake cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi ya ce la taqaddamu rana bi sawmin aw yawmin kada ku rigaci da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu illa rajulan sai dai wani mutum kana yasumu sawman yana azumtan wani nau'i na azumi da yake yi mana yayin wani azuminsa wanda ya mai da shi wanda yake yi yau da gobe misali in azumin kati kaman ran alhamis da ranar litinin kaman azumin kwana uku a kowanne ƙarshen wata farkon wata ko azumin mai asalin ayyamu bid ko kuma siyamu daud mutum ya saba yana irin wannan azumi sai kuma waɗannan kwanaki suka yi kusan musadafa da junansu idan mutum yana irin wannan babu kuma manzala ya ce fa ya sumku ya azumci wannan azumi wannan hadisi yana ɗauke da ayyukan maganganu da malamai suka yi a kai da ake nufi da shi nan wani darasi yake ƙoƙarin karanta da mu sannan wani irin ne ba a so ka yi kwana biyu ko kwana uku ko kwana ɗaya gabanin a fara azumin watan Ramadan kun ga wannan darasi namu ya yi daidai da mu ko tun daga shi ɗan watanni ne ya rage mu shiga watan Ramadan ɗin muna fatan Allah ta'ala ya kai rayuwar mu cikin wannan lokaci domin sahabbai sukan yi addu'a Allah ya kai rayuwarsu watan Ramadan an ce sukan yi wata shida suna roƙon Allah Allah ya sa rayuwarsu ta kai watan Ramadan muna roƙon Allah Allah ya sa rayuwar mu ta kai wannan wata to malam mai littafi ya tarar da hikimomi waɗanda da ta cikin wannan hadisi yace na farko annahi shine hani an ta qadim ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn abu na farko shine an yi hari kada mutum ya gabaci watan ramadan da azumin kwana daya ko kwana biyu abinda ake nufi misali a ce yau 28 ko 29 ga watan sha'ban kuma a zo kana azumi ko 20 ko 30 kaga baci watan da wa'annan kwanaki idan wa'annan kwanaki suka kusato ana daida azumi ne kamar yadda ruwayan hadisi daga Aisha ya gwada mana cewa idan watan sha'ban ya kai tsakiya manzon Allah yakan daina azumi idan tasafa sha'ban taraka sawma kullu idan watan ramadan ya kai sha'a tsakiyar sa sai manzon Allah ya dakatar da azumi na tadawudi kun ga saboda wannan ba a so mutum ya kai azumi har wa'annan kwanaki shi da yace abu na farko da zamu fitar a ciki shi ne hani kada a gabaci ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu amma malai yace waqtulifa ayi sanai dangane da wannan hani wannan irin hani ne na haramci ko kuma hani ne makruhi bana hani ne da aka ce in mutum ya aikata haram ko kuma hani ne in mutum ya aikata makruhi shi ne mai aiki sabani malai yace alqawl alawwal magana ta farko annahu lil tahrim cewa wannan hadi na haramci ne li anna al asla fi an-nahi al tahrim kuma abin da yake asali a wajen hadi duk lokacin da kaji an yi hadi to haramci yake tabbatarwa saboda haka bisa wannan magana malan Sulaiman ibn Muhammad yake faɗa mana cikin sharhin da yau wannan littafi cewa wannan hani na haramci ne domin ana kula da asalin menene asali a hali shine haramci laka yace sannan alqawlu tsani magana ta biyu suka ce lil karahati wannan hadin an yi da na karhanci ba haramun bane amma makruhi ne idan mutum ya aikata makruhi لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى domin manzon Allah bai kira da amince Allah su tabbata gare shi ya toge wasu yace illa rajul kana lahu sawmun falyasumhu sai mutumin da ya zama yana da wani azumi da yake yi to ya azumce shi dan haka wannan magana amma su magana ta biyu sai suke ga inda hanin na haramci ne manzon Allah ba zai ba da dama a wani ya ci gaba da yin magana ba amma dai malam mai sharhi yace ar-rajihu al-awwal maganan da aka furin jarwa tace magana ta farko duk lokacin da kaga hani yana hukunta haramci da haka wannan haramun ne mutum ya aikata haka sai yace ikhtalafa fi illati an-nahi malamai sun yi sabani kan menene dalilin hani bai ce illar da ta sa manzon Allah yace kar a aikata shine malai yace faqila abinda ake nufi wasu malamai suka ce ana nufin ainihin at-taqwa bil fitri li ramadan suka ce saboda ana kula da mutum zai sami tsoron Allah da ake nema a lokacin da ya sha ruwa cikin watan ramadan qala al-hafiz ibn hajar Allah ya cike shi da rahama yake cewa li anna muqtal al hadith lalle abinda hadisin ne yake hukunta annahu la taqaddama bi siyam salasati ayyamin aw arba'ata jaza idan zaka rigaci watan da azumin kwana uku ko kwana hudu yin haka ya halatta amma kwana biyu ko uku shi yana ga bai halatta ba wa qila wasu kuma suka ce a'a babban dalilin da yasa aka hana kar kai azumin watar ainihin azumi na nafila kwana ɗaya ko kwana biyu gabanin watan Ramadan suka ce khashiyatu ikhtila'il nafli bil fard, ana jin tsoro kar a samu cuɗanyan nafila da abin da yake na wajibi, ana kar a samu cuɗanyan azumi na nafila da gaurayta shi da azumi na wajibi. Da haka sai manzon Allah ya tantance ya ce a'a babu kada kai wannan. Na fatan fahimta. Shi da ya kala kawo magana daga Ibn Hajar ya ce kala Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi wa fihi nazarun aidan, yace cikin wannan akwai abin kula kuma du da annahu yajuzu liman lahu adatun, domin ya halatta ga mutum da yake da wata al'ada da ya saba yi na azumi. Na fatan fahimta. Kama fil hadisi, kama yadda ya zo a cikin hadisi, wa qila li anna al hukma allaqa bir ru'ya, domin shi hukunci an ratiya shi da kallon wata, da haka in ba gani ba shikenan. Fa man taqaddama bi yawmin aw yawmayn, duk wanda ya gabaci watan Ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu, faqad hawala al'an fi zalika al hukm, haqiqa yayi kokari wajen suka cikin wannan hukunci din. Da haka malamai suna ga ba zai yiwu ba, dan haka mutum ya bari. Wannan shi ne magana. Mala ya ce yajuzu siyamu qabla ramadan bi yawmin aw yawmayn bi ahwalin, amma mala ya ce ya halatta mutum ya azumci kwana ɗaya ko kwana biyu gabanin watan Ramadan, amma a waɗansu irin yanayi. Wa'inna irin yanayi ne sai mala ya kawo mana ya ce alhalatul ula, hali na farko da ya halatta mutum ya yi azumi kwana ɗaya ko kwana biyu gabanin watan Ramadan ya kama, shi ne ya ce man kana lahu adatu fa innahu yajuzu, duk wanda ya zama yana da wata al'ada da yake yi kamar irin azumummukan da muka lissafa ta zo, ka saba kana yin azumin Litinin da Alkamis ka mai da shi al'adarka, ka saba kana azumin mai kwana siyamu dawo, yau kai azumi gobe ka sha ruwa, yau kai azumi gobe ka sha ruwa, ko ka saba yin azumin kwana uku kowanne wata, ko ka saba yin azumin mai ayyamul bid fararen kwanaki, to wannan ita ce ada anan, shi ne al'ada. Na'am. Yawwa, wai misali al'adan da muke faɗa. Yawwa, malai ce ai fararen kwanaki ba sa ƙarshen wata. Haka ne, amma na kawo ne saboda mutane su gane azumin da ake nufi na ada ɗin. Wani yana yi, amma dai wanda ake yin su suke faɗowa a kwanaki na ƙarshen wata. Misali kana yin Litinin da Alhamis, wata ran Alhamis ɗin za ta iya faɗowa ko a ƙarshen wata, ko Litinin ɗin ta faɗo ko a ƙarshen wata, ko kuma kana yin azumin Annabi Dawud, yau kai azumi gobe, yau kai 28 gobe za ka yi ba za ka yi ba, gata 20-30 ko ba ga wata ba za ka yi shi. Da ba ta fahimta. To ire-iren waɗannan shi yasa yawa, ko kuma azumi na kafara wanda duk yana ciki, to shi ne hali na farko wanda ɗan adam zai yi mai zai yi wannan azumi, ya halatta masa ya yi ko da kwana ɗaya ne a ga watan Ramadan ko kwana biyu, sai azumin da kake yi na yau da gobe sai ya yi daidai da waɗannan ranaku, to kai ya halatta maka ka yi wannan, shi ne hali na farko. Ka gane? Misalu insanun mu'taddun ko an ya suma kulla Khamis, kawo mutum da ya saba kowace ranar Alhamis yana azuminsa, fa sama yawmul Khamis, sai azumi ranar Alhamis. Sai ta dace da 29 daga watan Sha'ban zai yi azuminsa, bai na wuya juzu an ya suma hu. Bala ya ce wannan ya halatta masa ya yi wannan azumin, ko da 29 ga watan ne, to ya halatta masa ya yi wannan azumin. Ina fatan mun fahimta. Kamar yadda mala ya kawo anan, sai ya ce alhalatu zaniya, hali na biyu wanda idan mutum yana yi zai iya yin azumi ko da 29 ne ko 30, in dai ba a ga wata ba to zai iya yin wannan azumi. Yace idza kana alaihi qada'un min ramadan, ya akwai ramuko a kansa na watan Ramadan na baya, yanzu kuma yana cikin ramukan har kwanaki suka cin masa kwana ɗaya ko kwana biyu rage ya ƙara salamu kansa da yake yi wanda babu laifi zai rama fa akmalaha qabla ramadan sai ya cika ta wa'annan ramkon nasa gabanin watan ramadan bi yawmin da kwana ɗaya aw yawmaini ko kuma kwana biyu fa innahu la ba'sa lalle yin haka babu laifi li'annahu sawmun wajib domin shi ma abin da ke kansa azumi ne na wajibi dole sai yayi daka in bai yi ba za a kama shi da hukuncin ana bin sa wannan na gwatan bayanta daka mala yace yafhamu min alhadith za mu fahimta a cikin wannan hadisi jawazu taqdimu ramadan bi salasati ayamin aw akthara ya halatta mutum ya gabaci ko ya gabatar da ayyuka musamman na azumi kwana uku ko sama da kwana uku gabanin ruwan zuwan watan azumi istadalla bi hadith al-bab masu kafa dalili suka kafa dalili da hadisin da yazo a wannan babi din ala jawazi qawli ramadan sannan kuma sun kafa dalili cewa ya halatta mutun ya fadi ramadan min gairi zikr al-sham wallahi ya kawo mana wata mas'ala wanda da yawan mu wasu sun taba ji wasu ba ji ba mallai na so ya ce maka kalmar ramadan shin da ka iya fadar ta ita kadai ka ce ramadan ko ko sai ka dan fara ka ce shahru ramadan domin wasu daga cikin malamai suna cewa ramadan suna ne na Allah na ba don fahimta amma dai maganar da aka fi jarwa cewa duk hadisan da suka zo suka faɗi wannan magana hadisai ne masu rauni cikin sunayen Ubangiji ta'ala babu ramadan na ba don fahimta sai dai ya halatta in za ka faɗa ka ce shahru ramadan na ba don fahimta in ka ce ramadan ɗin ma ya yi in ka ce shahru ramadan ya yi na ba don fahimta to a nan malai na so ya fitar mana da wannan cewa shin mutum zai iya cewa ramadan koko a'a sai ya haɗa da shahru ramadan shi ne malam ya ce wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'ala haƙiƙa malamai sun yi sabani a bisa wannan mas'ala din ala qaulaini abdazantuka guda biyu al-qaul al-awwal magana ta farko annahu yajuzu min ghairi karahat cewa ya halatta kai tsaye ba tare da karhanci ba ka ce ramadan na batun fahimta wasu sun yi tafi a kan haka li hadisul bab dalili kuma saboda hadisin da ya zo a wannan babi kun ga ba a ce shahru ramadan ba a cikin hadisi da aka ce ramadan la taqaddumu ramadana ba a ce shahru ramadana ba to bisa wannan sai suka ce ya halatta kai tsaye ka ce ramadan din babu wani matsala a ciki na ba don fahimta don haka ba tare da ka dan fara da kalman ash-shahru din ba saboda hadisin da ya zo a cikin babi din wali hadisul bab saboda hadisin da ya zo a cikin babi kuma za mu zo ina ga yana gaba manzo Allah yana cewa idza jaa ramadanu futihat abwabus sama jannatus samaniya idan watan ramadan ya zo ana bude kofofin aljanna guda takwas kaga bai ce idza jaa shahru ramadan ba sai ce idza jaa ramadanu godan da shine malamai suka jingina da kuma hadisin da yake cewa man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah yana cewa wanda ya azumci watan ramadan kun ga anan ma ba dan fara sharu ramadan ba sai aka ce ramadan da aka sai suka ce ya halatta kai amfani da kalmar ramadan ba tare da wani abun nan ba alqaul thani sai magana ta biyu bala yace annahu yukrahu wasu malami suka ce an karhanta mutum ya ce ramadan amma sai dai yace me shahru ramadan mala yace istadallu bi hadisi wanda suka faɗi wannan magana sun kafa dalilai ko dalili da hadisi yana cewa la taqulu ramadan fa inna ramadan ismun min asma'illah wannan hadisi da shi suka kafa dalili suka ce kada ka ce Ramadan domin Ramadan sura ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki walakin qulu sai dai ku ce shahru Ramadan yace wa hadha hadithun da'if wallahi ce wannan hadisi ne mai rauni da batun fahimta duk hadisi mai rauni kuma ba aiki da shi in dai an tabbatar da shi raunin sa shi yasa sai malam misali yace wasahihu wal qawlul awwal magana ingantacciya ita ce magana ta farko zaka iya cewa Ramadan na batun fahimta dan ba sunan Allah bane yace hadisul bab yanha an taqdimu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn hadisin da yazo a babin nan yayi mana hani mu gabaci watan Ramadan da azumin rana ɗaya ko kwana biyu famal jawabu an hadisi Imran bin Husain to menene jawabi akan mecece amsa idan zamu dauki hadisi na Imran dan Husaini akan wannan radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi ga hadisin Imran dan Husain yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace li rajulin ga wani mutum hal sumta min surari hadha ash-shahr shay shin ka azumta da ba karshen wannan watan ne qala la sai ce masa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace fa idza afdarta min ramadan fa sum yawmaini makanahu yace to idan ka sha ruwa bayan watan ramadan kai azumin kwana biyu a bayansa sai malamin suke ga kamar yana gwada masa kenan ya dinga azumin kwana biyu ko kwana ɗaya gabanin watan ramadan karshe shi ne surur karshen watan ramadan din nan shin kai wani abu sai yace qalal ulama wala yace malamai sun ce la mu'aradata baina hadhal hadith wa hadithil bab yace babu fito na fito a tsakanin wannan hadisi da kuma hadisin da yazo a wannan babi fa inna hadith imrana mahmulun ala anna hadha ar-rajul kana mu'tadan lis-siyam al-akhir shahr dama abin da wannan hadisi na Imran dan Husain yake karantar da mu shi wannan mutum da manzon Allah ya ce masa shin kai azumi a ƙarshen wannan wata din yace a'a yace dabi'a ce al'adarsa ce duk ƙarshen wata yana azumi sai kuma ƙarshen watan Sha'ban da za a shiga Ramadan sai bai azumi ba sai annabi ya tambaye shi shin kai azumin wannan watan sai ce masa a'a bai bai ce to in an cha ruwa sai kai azumi a ƙarshen watan Ramadan dan ya mere gurbin mai al'adarsa da ya saba yake wannan wurdin da yake na fatan fahimta kaga bai zo ya ci karo da wannan hadisi ba na fatan fahimta fa tarakahu khawfan min dukhuli fi nahyi an taqdimi ramadan sai ya bar yin azumin domin tsoron kada ya fada cikin hanin da aka yi cewa kada ka baci watan azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu a dalilin wannan sai ya ƙi yin azumi na fatan fahimta dan haka wannan istisna shi bai zama kansu fa bayyana lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya masa bayani cikin hadisin Imran dan Husain yace anna sawma almu'tad lalle azumin da aka saba ana yi la da kullu fil nahi baya shiga cikin abin da aka hana a wancan hadisi mana duk azumin da kai mai da shi wurdi kana yi to duk lokacin da yazo ya fado daidai da lokacin dan kai shi bai shiga wancan hanin musamman karshen watan Sha'ban wanda daga shi sai watan Ramadan ya kama to babu wani abu da zai same ka na cewa ka fada cikin ainihin hanin da aka yi wa amarahu bi qada'ihi almustatir ko ya masa umarni da ya rama shi kai tsaye muhafazatu ala ma wadafa nafsuhu bil ibadati dan ya zama kiyayewa a gare shi a bisa aikin da ya ladabtar da ransa na ibada a kai aikin da ya koya wa ransa na ibada ya saba wa kansa sai manzo Allah ya yi masa umarni ya ce maza in yayi ya tabbatar da shi li anna ahabbul amal domin mafi soyuwar aiki ila Allah a wajen Allah a dawamu wanda aka dawama ana yi dukkan ibada wanda Allah ya fi so ita ce wanda aka dawama ana yi ko mun karancin ta shi sa a tsari na shari'a ba a so ka dauko wani aiki na alkhairi ka fara yi kuma ka yanke ba a so wanda Allah ya gargadi sabansa yace la takum mislu fulan kar ka zama kaman ka kaman wani kana yaqumul layla wa taraka ya kasance yana tsayuwar dare sai ya daina kar ka zama irin sa in ka dauki al'ada a ce duk dare ka yadda iya abin da zaka yi shafai da wutri kar ka yadda ka daina duk dare kai kokari kai shi shi sa Abdullahi dan Umar aka babu wata labarin sa aka ce wata ran yayi mafarki yana kwanci sai mafarki wasu mutum biyu sun kama shi sai da suka zo da shi gabar wani bakin rami wata ruwaya aka ce bakin wuta ne sai da aka zo da shi bakin wuta kamar za a jefa shi kawai sai ya farka a bacci sai mafarkin ya daure masa kai me ma'anar wannan mafarki daka da asusuba ya gaggawa ya tafi masallaci ya je ya samu sahun gaba babbar manufarsa in an idan da sallah zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ma'anar wannan mafarkin nasa daka ana idan da sallah yana yunkuri zai tambayi manzon Allah sai ya ga dattawa sahabbai sun zo sun kewaye manzon Allah saboda tarbiya irin tasa kuma yadda ya kamata duda na kirki ya kasance sai ya koma da baya sai ya tafi gidan manzon Allah ko yar uwarsa Hafsat sai ya bata labarin mafarkin da yayi ya kuma ce mata in annabi ya zo sallallahu alaihi wa sallam ta tambaye shi me ma'anar wannan mafarkin Abdullahi dan Umar ya tafi manzon Allah ya shigo gida go Hafsat sai ta gaya masa a huwa Abdullahi bin Umar jaa yalamu annahu kana ra'a ru'ya Abdullahi dan Umar ya zo yana riyawa cewa yayi mafarki sai manzo Allah ya ce menene sai ta masa bayani dan Allah sai ya faɗi kalmomi guda biyu kawai amsar ya ce ni'mal abdu law kana yusalli min al-layl ni'mal abdu law kana yusalli min al-layl yace ki ga masa yace ma dalla da wannan bawa ina ma yana sallar dare aka ce daga wannan kalma da annabi har Abdullahi dan Umar ya ba duniya ba da ran da yazo bai salla ba sai sun dauki abin da aka faɗa da muhimmanci kun ga mu mutun ne zai tsara kansa da kansa kuma ya watsar yake ba mu da kokari ɗan uwa dole sai mun zama mutane masu kokarin gaske wannan da filfilin da kuke gani suna da fa'ida a rayuwar mutum mu dage wajen yin su da tsayuwa a kansu da kiyaye su duba wani mutum fa ba yana cikin masu hidima a manzon Allah boyi-boyin manzon Allah ne Rabi'a wata ran annabi ya fito cikin dare sai ya same shi a bakin kofar ɗaki yana bacci annabi ya kalle shi ya kalle shi sai ya taɓa shi ya ce salli ce ka roƙe ni duk abin da kake so Rabi'a ya shiru ya ce ya manzon Allah yanzu kake so in faɗa ko za ka ba ni dama na nazari ya ce na baka dama je ka yi nazari ya je duk ya tuna kowane irin abu ya ce in na ce a mun hanyar kuɗi kuɗi a duniya ne zai ƙare in ya ce a mun kaza in na ce a mun kaza duk ya ƙare da hannun sa ƙarshe sai ya zo ya ce ya manzon Allah abin da nake roƙo a gunka shine as'aluka murafaqatika fil jannati ina roƙon zama makwabcinka a gidan aljanna yace awa gaira zalika yace huwa zaka yace baka neman wani abu sai ne yace eh shi din nake nema ya manzon Allah manzo Allah sai yace masa me fa inni ala nafsika bi kasratis sujud in har kana son kai makwabtaka da ni to ka taimaka mun kai a karan kanka da yawan nafilfili zaka yan wakar mai sakaci ina da sakaci wajen yin nafila wallahi mu dage
wannan sune ainihin salloli da kuke ji sune dabu salihi tabi'a da al'ada ta mutanen kwarai daga cikin babban abin da suka kiyaye akwai sallah mun ko zaba ma yi ba ma kokari wajen salloli mu dage wallahi mu dage mu ringa yin sallah salloli ga sunan daban-daban wanda musulunci ya koyar da kai wanda ake samun fa'idodi kai salloli sunan rawatib mu kokarin kiyaye su da kadda aikatar su da aikata su akwai salatul duha walha mai kokari mai kasan walha a kasan Hausa ma an dauka ta tsofi ne ko yawa ta mai kokari ne yawa don bayanta ta mai kokari ne duk wanda ya dage to kasan zaka tsofa kafin ka mutu ta baka sani ba daga kowai abinda wanda ya dage yake yi shi ta sani ko manzon Allah yace duk lokacin da dan adam ya waye gari to ana bin sa sadaka guda 360 sai yayi sadaka so 360 sune adadin gabobin jikinka ana so sai kai sadaka adadin gabobin jikinka sabai su kai mamaki ya za su sadaka a kullun so 360 sai manzo Allah ce bana nuna muku abin da in kun yi shi ba zai biya gurbin wannan abu sabai suka ce bala ya rasulullah madalla ya manzo Allah ba mu labari menene wannan yace sallan walha da zakai raka'a biyu ta ne maka gurbin wannan sadaka ba ku ga mu muna da sakaci zakai yan uwa lalle mu dage yace domin me mafi soyuwar aiki shine wanda aka dawama aikin da Allah ya fi so aikin da aka dawama ana yi su duk aikin da zakai kuma na ibada kar ka dauki wanda ba za ka iya ba ka dauki dan kadan wanda zaka iya yi kuma ka ta roƙon Allah ya baka effort ka dawoma akan wannan aiki din Allah ta'ala ya datar da mu sai mu je hadisi na gaba na'am zai iya gashi wannan an ce rama bayan wutar mu ka gane yawa sai dai akwai nafilfilin da ba a yin ana halin tafiya annabi ba ya yi nafilfili irin sunanar rawatib da sauransu amma yana kiyayewa mai shafai da wuri ko a halin tafiya ne na fatan fahimta yawa duk ba ya yi in yana halin tafiya sai dai in yana zaune a gida yakan yi wa'innan an abdullahi بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فقد روله متفق عليه أجونا ديسي دغ عبد الله بن عمر من سن واي عبد الله بن عمر mun san irin kokarin sa mun san irin yadda yake riko da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sakaci wajen riko da su duk da cewa mu a wannan zamani Allah ya jarabe mu ko an samu masu cewa ma hadisin ma babu ci e jarabawa ce ta shigo cikin mu na ba ta mun fahimta babu yadda za a kace daga ka ce babu hadisi to ka ce babu tarihin musulunci ka ce manzon Allah kurma ne ai mana kuma ka kareta ayoyin alqur'ani saboda qur'ani dai Allah ya gaya mana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun sauke maka wannan alqur'ani limadha sai ka lamu ta'lil litubayyana lin-nasi dan kai bayani a mutane to ina bayanin manzon Allah yi kace babu hadisi ka kare ta wannan aya meye bayanin manzon Allah akan ayoyin alqur'ani ma nuzila ilai litubayyana lin-nasi ma nuzila ilai dake bayani a mutane abinda muka saukar musu to me abinda Allah ya saukar musu alqur'ani to me bayanin da manzon Allah yi shine hadisan manzon Allah wani ya zo ya ce babu hadisi da ya ga takura dai takura ya ce guda uku ko ya yadda da su eh wogar So kaga akwai abin alajabi yace Allah yace aqimus salata wa atuz zakata. Ya zaka tsaye da sallah? Sai da manzo Allah ya bayani. Manzo Allah sai da aka dauke shi tun daga wannan duniya aka kai shi sama can fadar Ubangiji ya karbo sallah. Kuma aka turo malaika Jibril ya koya masa lokutan sallah da yadda ake sallah. Duka wannan kace ƙarya ne babu. Ka koya bin mamaki. Dama wannan babu mamaki bane. Manzo Allah ya faɗa ko? Hadisin Muzaifatu. Allah ya Muzaifatu yace satakunu ba'di du'atun ala abwabi jahannam. Yace wasu masu da'awa za su bayyana a bayana. Suna nan a tsaye a kofofin wutan jahannama. Manzo Allah yace man ajabahu kazafahum fiha. Duk wanda ya amsa musu za su jefa a cikin ta. Kuma Annabi yace yanku ne kuma da harshenku suke magana. Ba gazuwa? Eh? So mai hankali sai ce ya gane. Manzo Allah ne ya faɗa hadisin nan Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Hadisi ne na Huzaifatu. Huzaifatu yace to ya manzon Allah in har mun rayu mun ga irin wannan lokaci me ya kamata mu yi? Sai Annabi yace alayka bil jama'atil muslim. Yace ina rike shi gaje ka tsaya da jama'a musulmai. Kar ka yadda ka fita wajen wani ya zo ya ja ka da irin waɗannan kalmomi na ƙarya. Kar ka yadda. Kuma haka Allah yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah ya kare mu. Za ka yanku kan wuce yayi wasa. Kai wasa da aqidar ka ta musulunci. Wallahi kana bari kawar ka ta zalu. To Annabi yace kana amsa da aure irin wannan ka shiga wutan jahannama. Nabi dai faɗa ba mu faɗa ba. Hadisi na Huzaifatul Yamani. Ko gwazon shi Huzaifa an ce kullum da mun abu na rigima na yake ko? Ba ya zuwa ya tambaya sai dai tambayan abu. Asabe suka ce me yasa kake tambayan abu kai kullum abin sharri? Sai ce alimtu sharra la li sharri makhafata an aqa fi. Yace ina neman in san sharri ba dan nayi sharri ba. Tsoron kan na fada cikin sa ne. Kan na fada cikin sharri shi yasa nake ta kokarin sanin menene sharri. E kauce masa. Ai ba sharrin da ya wuce a ce wani ya kaudar da kai a kai addini na gaskiya, aqida ta gaskiya, hanya mai kyau tabbatacciya a ce wani ya zo ya tsallaka ya kaudar da kai ka barta, wallahi ba sharrin da ya gwanu. Daga wuce ya fita limani ya tambaye manzo Allah ya ce in har Allah ne ya rayar da ni na haɗu da irin waɗannan mutane me zan yi? Sai Annabi ya ce ka je ka zauna cikin jama'ar musulmai wanda suke tafiya akan wannan manhaji mai kyau. Kar ka yadda ka bode masa. Ka rayu a kai, ka mutu a kai, dan kana amsa da awar irin wayancan to da ba a bakin kofar wuta suke. Kana amsa an ingiza ka cikin wuta za su. Wanda ka mutu ya taka tsantsan karshen duniya ne ya zo. Ina ba ta fahimta. Da ka mutu ya dage to Abdullahi dan Umar mutum ne mai bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mala yace radiyallahu anhuma. Allah ya kare yadda da shi da mahaifinsa. Mun san wane ne mahaifinsa ko? Shine khalifan manzon Allah na biyu Umar ibn al-Khattab, babban ainihin mai sahabin manzon Allah, wanda manzon Allah ya yi bayanin tun yana da rai. Manzon Allah ya ce wannan Umar menene shahidi ne. Ya za mu tabbatar da wannan? Manzo Allah wataran sun hau dutsen Uhudu da shi da Sayyidina Abubakar da kuma Umar ɗan Khattab. Sai dutsen Uhudu yana motsi yana rawa haka, sai manzo Allah ya ce masa ya Uhudu uskun. Ya ce kai Uhudu ka nutsu. Fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahid. Kai ba ka san suwaye suke kanka ba ne Uhudu? Ka daina motsi. Annabin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da kuma siddiqi da kuma shahidi su suke kanka. Ka nutsu. Sai Uhudu ya daina motsi ya tsaya cak. Kuga tun anan manzo Allah ya tabbatar da Umar zai mutu shahada.
kuma Umar yayi mutuwar shahada saboda wani mutum ne mai suna Abu Lu'lu' al-Majusi ya kashe shi wanda shi ma na cikin mutanen da Iraniyawa suke girmamawa har kabarin sa suke zuwa su je su yi sujada su je su yi abin da za su yi na girmama shi suna zuwa su yi aidai mai addu'o'i a kansa saboda suna cewa jarumi ne shi ya kashe Umar. Abu Lu'lu' ako al-Majusi to Umar kenan. Umar kuma mun san shi ba wasa, to shine yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza ra'aytumuhu idan kuka ga dan jaririn wata fasumu wa adni in kun ga dan jaririn wata ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fabtiru in kuma kun ga dan jaririn wata ku sha ruwa mana a farkon lokaci da ƙarshen lokaci. To wannan hadisi kafin mu shiga cikin sa da farko ya kamata mu sani a shari'a ta musulunci akwai abubuwan da babu hannun talaka a ciki. Kusa wani abin mutane da dama sani akwai abin da babu hannun talaka hannun shugabanni ne a kai. Ibn Khaldun ya ce akwai abubuwa guda uku ba a barin su a hannun talaka ko abu guda huɗu. Ya ce na farko shine ganin wata bai da alaƙa da talaka, shugabanni ne suke da haƙƙin su tabbatar da an ga wata ko su tabbatar da rashin ganinsu. Duk wani talaka bai da wannan shi abin da zai je ya kai kuka ya je ya faɗa ya gani ko a kira shi a ce ka gani ya ce eh ko a'a, amma tabbatarwa a ce an gani to na farko mu sani shugabanni su suke da wannan haƙƙi. Dan da yawa za ka ga mutane ce ni ban gani ba ba zan yi ba, to za a kama ka gobe alkiyama. Za a kama mutum gobe alkiyama wanda suke da haƙƙi da tabbatarwa su ne ainihin shugabanni. Haka Ibn Khaldun ya faɗa ya ce ganin wata a ɗauki azumi da ganin wata a sha ruwa wannan na shugabanni ne. Ya ce na biyu masallatayen idi ba su hannun talaka, shugabanni suke da haƙƙin tabbatar da su. Shi sa a ƙasashen da aka cika ba sai wahala ka ga wani masallacin idi a buɗe aka isa kuma ka je ka yi sallah haka kawai ba kamar yadda muke yin sagaran gatsa yanzu a ƙasashen kowa ya je kawai in yayi wani abu na ɗinsa saboda san zuciya ya fita bayan gari a je mutanen gari wanda ba su san addini ba ko kuma suke rayuwa a kan san zuciya su taya masa su je samu wurin suna yin sallolinsu. Ina ba tambayinta wannan san bai da alaƙa da talaka shi sa aka tare waɗannan wuraren. Na uku shi ne huɗubar juma'a. Huɗubar juma'a nan ƙasar ne ake barin kowa ya faɗa abin da yake so, amma tana hannun shugabanni. A da sarakuna ne za su cewa liman ka yi huɗuba a mutane akan abu kaza saboda an duba ga matsalar da take cikin mutane. Waɗannan daga cikin abin da ya rushe arewacin Najeriya ba saboda mu ba ma tafiya akan tsari da shugabanci har aka zo matakin da ma mutane ba su yarda da shi ba, kowa yana ga shi ma shugaban kansa. Ibn Khaldun ya ce waɗannan abubuwa guda uku ba a barin su a hannun talaka, shugabanni su suke da haƙƙin tabbatar da su. Da ku ga idan shugabanni za su tsare sallolin idi da ake yi to za a daina irin wannan haukar da ake yi. Ina wata fahimta da jahilan mutane da wawaye da kuma 'yan son zuciya su haɗu a yi ta ihu zai na ga kamar yana addini bai da komai amilatun nasu ba zai ya yi aiki ya sha wahala. Ya yi ayin gaba tasla naran Allah ya raba mu da ke za ka mutum wallahi ya tsaya gun da aka tsaye da shi. Don haka abu na farko da ya kamata mu sani shi ne a tabbatar da ganin wata to ana neman mai shugabanni ne masu tabbatarwa. Shugabanni ne masu tabbatarwa to manzon Allah ya ce in kun ga jaririn wata ku yi azumi, in kun ga jaririn wata ku sha ruwa. Sai ya ce fa in gumma alaikum
idan aka muku girgije ba ku gani ba saboda yanayi ya canja gurin da kuke fuskanta ku duba wata yayi duhu ba za ku gani ba sai jami'a faqadiru lahu ba ku kaddara masa idan ku kaddara masa ya cika kwana 30 ya cika kwana 30 shikenan gobe sai ku tashi da azumi ba ku bukatar ma sai kun gari saboda kwanakin sun cika wannan hadisi mallai yace ma'anil kalimat sai fitar mana ma'anoni na kalmomi yace idza ra'aytumu me za ku gari yace alhilal shine jaririn wata gumma alaikum aysa tara alaikum in aka rufe ku bi ghaimin da girgije au gairi ko walinsa ku samu dama kun gani ba shikenan sai ku yi azumin ku saboda wata ya cika kwana 30 na farko ga mallai yace alfawaidu fa'idodi da ya fitar za mu shiga ciki za ku ga maganganun da mallam zai zo yace alfawaidu fa'idodi abu na farko yace wujubu sawmu ramadan bi ru'yatil hilal azumin watan ramadan yana zama wajibi akan mutum a dalilin ganin jaririn wata yace wa sawmu ramadan yajibu bi amraini shi kuma watan ramadan yana zama wajibi da al'amura guda biyu al-awwal al-amali na farko bi ru'yati hilal ramadan yana tabbata ne da ganin jaririn wata idan an ga jaririn wata to watan ramadan ya tabbata as-sani magana ta biyu yace ikmalu sha'ban 30 yawman ko kuma watan sha'ban ya cika kwana 30 wayannan su ne hanyoyi guda biyu ko dai a ga jaririn watan sai azumi ya zama wajibi ko kuma watan sha'ban ya cika kwana 30 to sai azumi ya zama wajibi akan mutane sai mallan yace ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi siyam yawm ash-shakk malamai sun yi sabani wajen mai hukuncin mutum ya azumi ranar da ake kokonto ana kokonton shin za a ga wata ba za a gani ba za a ga wata ba to washe gari za ka yi azumi ko ba za ka yi ba mai hukuncin yin haka yace wa huwa yawm laylati salasin shine dare na 30 din nan ana kokonton za a ga watan nan ko ba za a gani idza hala duna ru'yatil hilal idan ya aka sha makance ba ta da an ga dan jariri ba me ya sha makance gaimun girgije au gairihi ko kuma wani girgije ce fala ya alamu hal yakunu yawmul awwal ba sani ba shin wannan gobe ita ce ranan farko min ramadan am yawmul akhir ko kuma ita ce rana ta karshe a cikin watan sha'ban duka ba sani ba to idan wannan ne kaga ya zama ana kokonto to ya za a yi faqila ya haramu sunu malamai suka ce ya haramta mutum ya azumi ranan da ake kokonto wa hadha masabul jumhur wanda tace masaba da mafi rinjayen malamai akan haka suka tafi li hadisu ammar saboda hadisin ammar bin yasir radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala yace man sama yawmul ladhi yashku fihi faqad asa abul qasim duk wanda ya azumci ranan da yake kokonto hakika ya saba wa baban qasim wanda ne baban qasim sallallahu alaihi wasallam dake da wanda ya azumi ranan da yake shake kokonto ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadal hadith rawahu abu daud wal hadith al bab dan nan kuma da hadisi da yazo a wannan babi din yace fa in gumma alaikum faqdiru lahu in an muku girgije to ku ainihin me ainihin kaddara masa waja'a fi riwayatin a wata riwaya do fa akmilu sha'bana 30 yawman sai ku fitan sha'ban ya zama kwana 30 na batun fahimta yace wa hadha masabul hanabila wannan ita ce masaba ta yan hanafa an mai hanabila sunan imamu Ahmad ibn Hanbal da jama'ar da kauli da yace faqadiru lahu ay dayyuquhu wa minhu man qadira alayhi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah yace wannan kalma an samu ta
me wanda aka takura masa bai iya ganin wannan watan ba shikenan sai wannan mala yace wal rajihu al awwal magana tibirin jahidi shine magana ta farko ba a azimtan ranar da ake shakka na batun fahimta duk ranar da mutum yake kokonto baya azumi a wannan rana mutum ba zai azumi a wannan ranar ba li qawlihi saboda fadin sa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza ra'aytumuhu ay tastafidu anna ar-ruqya hiya al-mustanad ash-shar'i yace wannan tana fa'idantarwa cewa wannan gano gani da ake magana shine majingina ta shari'a bi ahkamis siyami wajen hukunce hukuncen azumi wal iftar da kuma shan ruwa wa annahu la ibrata bil hisabi anan ba a amfani ko ba a kula da lissafi kidaya wala yasihu al itimadu alayhi ko be ma inganta ba a dogara akan lissafi bi halin min al ahwal da kowane irin hali ana an fi dogaro da gani a ce kaza an ce kaza da ba don fahimta zaka wannan shine magana idan an ga jaririn wata ana yin azumi in an ga jaririn wata ana sauke azumi sannan kuma mutum nawa ne in sun ga wata za a tabbatar da shi aka ce adali ko to me adalci a shari'a shin abin da mutane suke fassarawa na zahiri shine adalci ko kuma abin da shari'a ta bayyana ka san mu abin da muka dauka shine kawai idan dai mutum ya laifi sunan sa fasiki a gun mutane ai babu wanda za ce bai laifi shi sa annabi da kansa yace kullu bani adam al khata duk dan adam mai kuskure ne dan ka gane ba za ka taba rayuwa ba laifi ba amma za ka iya samun mai kuskure to kuskure da za ka yi yana iya fasikantar da mutum kowanne laifi ne in mutum ya za ce fasiki ne shi ba kowanne laifi ba ne in kai za ce kai fasiki ne da haka shi ya kamata mu fahimci wannan gaba din yadda yawa mutane su haba mutane da kowa mai sabon Allah ne ya shaude zai baka labari ka yadda to hada shi fa shi ba da yake fada ai daga ka ce duba mutumin kwarai to shi kai ba mutum shi ma ya shiga ci Allah kare mu su da haka lalle yan uwa mu kiyaye waɗannan abubuwa din shine malai yace lalle wajen ganin wata din nan jaririn wata yana nagari ko na abin nan yana wadatarwa garin da suka gani da kuma garuruwan da suke kewaye da su misali balibi suka ce ganin wata idan mutanen da suke gabar da kai suka ga wata to ya lazimci mutanen da suke yamma ina ba ta fahimta ya lazimci mutanen da suke yamma ashe ya kamata mu fahimci wannan kuma da ne lokacin da babu mai hanyoyi na sadarwa da hanyoyi da za a ga abubuwa wannan labari yake da wahalan yaduwa tsakanin mutane amma yanzu Allah ya kawo sauki a ko ina a duniya za a iya abu kuma abin ya iso ka ga sunan mun gani kuma wannan yana daga cikin abin da zai tabbatar maka da mai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ko manzon Allah ne dan manzo Allah shi ta bada labarai na irin waɗannan abubuwan da za su kasance ga su kuma suna kasancewa muna ganin su a wannan lokaci to shi da yace yake fada anan yace mala yace qawluhu idza ra'aytumuhu da fadin sa da yace idan kun ganshi istadalla bihi ba'd al ulama sai wasu sashi daga cikin malamai suka kafa dalili da shi ala anna ru'yatul hilal cewa lalle ganin wata fi baladin a wani gari takfi an ru'yati fil baladi akar tana wadatarwa akan wani gari na daban kamar misali a nan garin a ga jaririn wata ba yana wadatarwa sauran garuruwa in har labari ya waku ya isa zuwa ga mutane shikenan ganin watan nan garin ya wadatarwa sauran garuruwa bale cewa qad talafa al ulama fi hadhihi al mas'ala
ala aqwalin, amma malamai dai sun yi sabani akan wannan mas'ala din a fizazzan tuka daban-daban. Fa kila wasu ga ce idza ra'ahu alil baladi lazima alil baladi al-akhar saw, idan mutanen wani gari suka ga wata to ya lazimci sauran waɗansu mutanen gari daban. Bi qawlihi, saboda faɗin sa da yake cewa sumu bi ru'yati, ku yi azumi don ganin wata, ba wai kai sai ka gane ba, don ganin wata, don an ga wata kai azumi. So in aka ce don an ga wata, suwa za su isar maka da wannan labari? Shuwagabanni su ne za a kai musu labari, su kuma su zauna su tantance su tabbatar da wannan abun haka ne, sai su isar da labarin zuwa ga mutane. Waƙila anna li kulli baladin ru'yatu, wasu malamai suka ce a kowanne gari da ganin watarsu. Wannan shi ne abin da yawanci mutane suka rayu a kai, ko? Yawwa. Waƙila anna al-hukuma bi ikhtilafi al-matali, wasu kuma suka ce a hukuncin ganin wata yana tafiya da bambancin mafudan rana da mafaɗarta, shi ne ikhtilafu al-matali, wanda nasa yake gu kaza da wanda yake gu kaza za a samu bambanci. Wasu malamai sun tafi a kan wannan na bambancin mun fahimta. Wa huwa al-ma'lulu bihi al-an, yace wa qawlu idza ra'aytumuhu mal hukumu law ra'a shaksul hilal, ce mai hukuncin tun zai ga dan jaririn wata, wa kana liwadai, kuma ya gani shi kadai ne, balki da la yasum, malamai suka ce shi ma ba zai adu. In ga jaririn wata kai daya aka ki tabbatar da shi, to ka ba za ka azai ba, sai check up da batun baya. Lianna annabiy sallallahu alaihi wa sallam qala annahu aminci Allah su ta gare shi, ya ce asawmu yawmu sawqo asawmu yawma yasumun nas, azumi shine ranar da mutane suke azumi, kai da ta duniya ba a yi da kai aka da azumi na wajen bayanta da aka, wannan yana daga cikin irin maganganun da suka faɗa. Wakila ya suma wasu ka suka ce a azumi li qawlihi ta'ala, saboda faɗin sa madaukakin sarki da yake cewa fa mai da min kuma sharafa li yusuf, dalilin wannan wannan azumin sa hadal masab, wannan masaba din ya fi li dukul sharafa shahidu, so wannan bai sai da kwaya daya yakan wadatar, dan wani aka tabbatar da shi mutum aka ce ce ya ga jaririn wata, aka zauna da shi aka yi masa irin tambayoyi da harko inda aka ga tabbas yayi, to wannan magana ta tabbata da batun bayanda. Sai yace dan me yasa li hadisi ibnu umar, saboda hadisi abdullahi dan umar kala yace tara annasul hilal, mutane sun fita wajen gari neman ganin jaririn wata. Fa akbartu annabiyya sallallahu alaihi wasallam, yace sai nabi wa manzon Allah labari anni ra'aitu, cewa ni na ga dan jaririn wata. Fa sama, manzon Allah sai ya azumi, wa amara bi siyamihi, yayi umarni kuma da yayi azumi, saboda ka in mutun daya wanda aka gamsu ya zo ya bada labari ga shugaba kuma sai ya sa. Aku gwada yana gwada mana cewa kada mutum ya ce a shi bai gani ba, a ni sai na gani, a kaza kaza, wannan ba hujja ba ce a musulunci. Ina fatan fahimta. Ya kara kawo wani hadisi ya ce an ibn Abbasin, lalle an jiyo daga Abdullahi dan Abbas, anna arabiyan, cewa wani balaraban kauye jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo wajen manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi. Fa kala yace inni ra'aytul hilala, yazo ya manzo Allah ni na ga dan jaririn wata. Fa kala atashhadu alla ilaha illa Allah, manzo Allah yace masa zaka saida babu abun bauta da cancanta sai Allah shi kadai? Kala na'am, yace eh. Kala atashhadu anna muhammadan rasulullah, zaka saida cewa annabi muhammadu manzon Allah ne? Kala na'am. Fa azana fi nnasi ya bilal, sai manzo Allah yace bilal ka je ka sanarwa mutane cewa a tashi da azumi gobe, an sumu gadan, cewa gobe kowa ya tashi azumi. Wanda ya kawo da labarin ba musulmi bane ba, ko abin da aka nema a gunsa zai rantse cewa Allah shine kai abun bauta yace zai rantse zai rantse manzon Allah manzon Allah ne yace zai rantse lallaci a jiya sunan mutane sai azumi ina ba ta mabinta na a dattijo ba nan gabar muke na ba ta mabinta wato muna so mu gane matsayin mutum ya faɗi wannan kalma din sai mallan ya ce rawahu abu daud wannan hadisi imam abu daud ya fitar da shi al hadithani yadullani ala annahu mai tuqbalu shahadatul wahid wannan hadisi guda biyu suna nuni cewa mai ana iya karban saidar mutum daya fi dukuli ramadan wajen shigan watan ramadan qala at-tirmidhi abu isa at-tirmidhi yake fada wal amalu alayhi inda aksaru ahli din yace kuma aiki akan wannan maganan ake aiki a wajen mafi yawa daga cikin ma'abota ilimi akan wannan suka tabi laura ahilalu shawwal da mutum zai ga watan shawwal ai hilalu shawwal labudda min shahidaini amma shi kan dole sai ya kawo saida mutum biyu faqila yajibu an yasu haka suka ce ya zo wajibi to ya zubi li'anna shawwal la yadkhulu illa bi shahidaini shi shawwal ba za a karba da shigarsa ba sai an samu saido guda daya waqila bal iftiru saka ce a shi ba haka ba zai sharuwa li'annahu ra'ahu domin shi ya ganshi wa idza ra'aytumu faftiru an ce kun ganshi ku sharuwa wa hadha alqawl huwa sahih bal yace wannan magana ita ce ingantacciya lakinnahu yuftiru sirran sai dai zai sharuwa a boye li'alla yuhajira ko imar kalafatihil jama'a don kar ya samu muhajara saboda ya saba wa mutane amma shi da ya ga jaririn wata shari'a ta ba shi dama ya sharuwansa shi kadai amma ya buya tabbatun fahimta Allah ya dace da mu to sai mu tashi kan hadisi hadisin Anas ko Ibn Malik wanda yake cewa mai tasaharu fa inna fi suhuri baraka wai sahur dalle cikin sahur akwai albarka a ciki za mu tsaya akan wannan ko abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure to Allah ya gafarta mana na'am alaikum assalam kace na'am ban gane wanne kake magana ba azumin ayyamul bidi ayyamul bidi su suna zuwa 13 14 15 na kowanne wata kuma waɗannan za su iya faɗo a kowanne kwanaki duk kwanakin da suka faɗo ya halatta kai azumin su ka gane yawa wallahu alam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اعديت تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منا توصلي دوانا حدوة تامو منا رقون الله يتبت منا الجهر كتابو منا رقون كيا الله كتبت منا دوانا جهر الله كسنيا البركة أتكي الله كسادة منا دكان الكرين ديك أتكي دكان شرين ديك أتكي الله كروا منش الله كسامو سامو ونصرا wajen samu wannan jihadin dukkan masu bukatu a cikin mu Allah muna roƙon ka kowa ka biya masa bukatunsa wanda yake fama da mata matsala Allah yayi masa Allah muna roƙon ka zaunar da kasar mu lafiya wanda yake nufin kasar mu da mukan mu da shari Allah ka isar mana a kansa wanda yake nufin kasar mu da alkhairi da al'ummar kasar Allah ka tabbatar mana alkhairi da alkhairi a cikin kasa din Allah ka kawo aminci da kwanciyar hankali Allah ka hada kan mutanen arewa Allah ka wayar da tunaninsu Allah ka kawo musu fahimta na abin da suke kai da yadda ake fama a ga an maida mu baya ya Allah kai ne majibincin mu Allah ka shiga al'amuran mu sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi amin.